Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Maryam Dauda. Da gobe shiri ne dake tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa, kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leƙa ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Sauraron mu barkanku da warhaka. Fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Yau dai batun da zamu tattauna a shirin yau da gobe batu ne mai muhimmanci. Badala a makarantun boko, musamman a makarantar sakandare na manyan birane na birnin Douala, wanda ya kai ga tada hankalin al'umma matuka. Saboda wannan badala ya kai ga yara suna badala kuma suna yayadawa a social media ko nace a shafukan sada zumunta. A yau dai na gayyaci Malam Muhammad Muntari, malamin makaranta ne a jami'a na birnin Baminda, kuma zan tattauna da wani dalibi wanda shi kuma zai gabatar da kansa insha Allahu Rabbi. Sa'annan kuma ina tare da wata uwa wacce ita ma za ta bada tata gudunmawar cikin wannan shiri, saboda mafi akasarin matsaloli ana dangantawa ne da rashin kyakkyawar tarbiyya da iyaye ke badawa, wanda yake kai ga har ake samun gurbatattun dalibai a makarantu da yake sa suke lalata tafiyar wasu daliban. Ku biyo mu sau da kafa dai ku ji yadda ainihi tattaunawar mu za ta kasance da wa'annan bakin namu. Sa'annan kuma za ku ji abin da za mu sanya a cikin tukunyan mu a halin yanzu tare da Hajiya Zainabu. To ma sauraron mu, kamar yadda dai na yi shimfiɗa a karo na farko, dai za mu fara tattauna da wannan manyan baki a game da ainihi matsaloli da ake fuskanta a makarantunmu, ko kuma na ce kalubale da ake fuskanta a makarantunmu game da yanayi da yara suke tafiyar da rayuwarsu a nan ƙasar Kamaru. Malamin Tari, barka da yau, fatan dai kana cikin ƙoshin lafiya. Kuma ka ji dai yadda ne shimfiɗa game da wannan matsaloli da ke addabar makarantunmu baki ɗaya. Kasancewar ka malami, yaya kake ganin wannan lamarin da kowa da kowa dai ya ta mai da hankali, wannan bidiyo batsa da yaran nan suka daliban suka tuttura a shafukan sada zumunta?
Abubuwa suna nan wa'anda shi yake kawo wa'annan abubuwa da muke gani a wajen yaran mu na badala, na fadace-fadace da sauransu. Farkon abin shine daga wajen tarbiyyan iyaye, na biyu kuma yana zuwa daga muhalli wajen da suke zama, na uku kuma akan iya samun shi ne daga abokantaka, abokanayen da suke yawo da su da irin wuraren da suke shiga, to da kuma shaye-shayen kwaya da sauransu. Wannan ana kiran shi a turance teratogens. To na farko kamar da nace tarbiyya, idan muka yi la'akari muka gani a wajen tarbiyyan yara akwai tarbiyya wa'anda muka sani wanda idan iyaye ba su bi ta wa'annan hanyar yin wannan tarbiyyar ba, za a samu yara sun zama tababbu, lalatattu, wanda duk abin da suka ga dama suke yi a makarantu. Tarbiyyar nan yana zuwa ga yadda suke girmama manya wanda suke gaba da su, da kuma yadda suke girmama malamansu da ƴan uwansu, da kuma yanayi yadda suke wa mutum magana. Domin wannan yanayi yadda ake magana, akwai kalamomi wa'annan yara suke fitarwa wanda ba ko ina suke samo shi ba sai daga gidajensu wajen da aka yi musu tarbiyya. A Turance muna da tarbiyya sunanan daban-daban wanda ake kira kamar laissez-faire, democratic, autocratic, authoritarian. Wa'annan irin tarbiyoyin, akwai wanda baba ne shi yana riƙe gidan shi da hannun ƙarfe, za mu ce wato da iyalansa da yaransa bai sakaci a kai, komai nashi iko ne, doka ne, kaza za a yi, kaza za a yi. Irin wannan tarbiyyan wani lokaci yana da amfani, wani lokaci bai da amfani. Wani tarbiyyan kuma shine kowa yi abin da ya ga dama. To irin gidaje wanda ake barin yara su yi abin da suka ga dama a lokacin da suka dama, yadda suka ga dama, to dole ne za su dauki wannan su tuna idan sun shigo makarantu, hakan nan ne ma a cikin makaranta haka za su dinga yi, tunda a gidansu ana barin su suna aikata irin haka. To wannan ta gefen tarbiyya kenan. Tarbiyya kuma yana shiga har ta wajen da ake sanar da su abin da ya kamata da wanda bai kamata ba, wato addinance za mu iya ce abu mai kyau da abu mara kyau.
Yanzu kamar misali, kwanakin baya an samu a makarantu sakandare wanda aka ji aka tadda yara suna badala, kuma har aka yayaɗa wa'annan bidiyo a shafukan sada zumunta da sauransu. To a wannan lokacin ɗin an danganta wannan laifin ga malamai, saboda ainihi duk malami da ya san cewa yaro zai zo makaranta ƙarfe kaza, yaro na nan a makaranta har izuwa lokaci kaza. Ya kamata a ce ba mamaki a wannan lokacin idan baka ga yaro ba, za ka iya ka kira iyaye, ko kuma kana zuwa ka je ka yi bayani a wato babban ofishi na makaranta. Amma sai aka ga cewa yara sun kwashe watanni ba sa zuwa makaranta, suna da inda suke haɗuwa suke baɗalansu, amma ba a samu wato malami ɗaya daga ciki wanda ya fito ya kira iyaye, ya sanar da iyaye game da wannan matsalar rashin zuwan yara makaranta ba, da kuma ainihi ko kuma makarantan bata kira iyaye ta sanar da su rashin zuwan yara makaranta ba. To a wannan lokacin ɗin mai ya kamata ainihi wato a malamai su yi, domin a wannan lokacin iyaye sun miƙa laifi ga malamai da sunan cewa idan ba sa gida, idan suna makaranta, to kula da kuma tarbiyya a hannun malamai suke. To yaya aka yi har yara suka kwashe watanni suna wannan badala, sanda ya fito a shafukan sada zumunta da duniya ta sani, sa'annan yanzu kuma ake maganar batun maganar zancen taɓarɓarewar tarbiyya.
Farkon abin da zaki sani shine a makaranta malami yaro na shiga hannunsa a lokacin da ya shiga cikin makaranta. Domin malami ba zai tafi gida ya je ɗauko yaro ya rako shi har makaranta saboda ya san abin da yake yi ba. Malami a makaranta yake jiran yaro. Idan yaro kuma ya zo makaranta ko bai zo ba, akwai rijista, akwai littafi wanda a ciki ake rubuta yaro ya zo ko bai zo ba. Akwai lokacin da ake zaunawa a ƙirga a gani so nawa ne yaro bai zo ba. Akwai wani committee da ake kira disciplinary committee wanda za a gayyaci yaron saboda ya zo ya faɗa. Akasarin waɗannan yaran idan an gayyace su ma wani lokaci an gayyata da iyayensu, suna zuwa mana da iyaye na ƙarya wanda ba za ka iya ganewa da wuri ba. Ko wajejen lambar waya, idan kika ce za a kira ta lambar waya, akasari yaran ake turowa su zo su nemi admission a makarantu, lambobinsu suke rubuta na waya. In ka kira hannunsu yake komawa, ba hannun iyaye ba. Iyaye sun bar yaran a hannun malamai kurum. Su kansu so nawa suke zuwa makaranta saboda su binciki ko yaronsu na zuwa ko bai zuwa. Ba su zuwa. Abin da za ku gane shi ne, shi malamin makaranta bai da kuma wannan iko da zai dinga binciken yara 1,000 ko 2,000 suke na cikin makaranta, kowane guda ɗaya bai zo ba zai kira iyayen ya ce ya kirawa ne, ba zai iya ba. Sai dai a rubuta takarda, idan uba ko uwa ta tuna cewa yaronta ko yana zuwa ko bai zuwa, za su zo su yi bincike.
Yanzu a halin da ake ciki, badala ya yawaita a makarantun mu. Wasu matakai ne yanzu malaman makarantu ko kuma na ce manyan jagororin makarantu suka dauka wajen ainihi kyautata wannan lamarin din domin kar abin ya ci gaba.
Kamar yadda na faɗa gabacin, ya kamata iyaye su dinga duba jakar yaransu idan sun fito daga gida, domin wani lokaci a ciki suna saka ƙwayoyi wanda suke amfani da shi wanda yake gurɓatar da tunaninsu da hankalinsu. Ya kamata iyaye da malamai su sani waɗansu irin abokanai yaransu suke yawo da su, waɗansu irin ƙungiya gurup-gurup suke shiga, saboda magance wannan. Na uku kuma, ya kamaci iyaye su dinga zuwa makarantu bincika ko yaran su na makaranta ko ba su a makaranta. Ta hannun malamai kuma, ya kamata su dinga la'akari da irin rigunan da yara suke shige, irin shige da suke saboda su zo makaranta. Ya'ya mata ne ko ya'ya mazan ne, a duba irin shigen da suke kafin su zo makaranta, saboda zamanto suna shige wanda ya kamata na kamala, ba shige na batsa na tsiya na komai ba. To duka irin wa'annan abubuwan shi ke jawowa. Sannan kuma, ya kamata iyaye su san lokacin da yara suke shiga makaranta da lokacin da suke tashi, su san kuwa mintoci nawa ne zai dauka daga makaranta zuwa gida, saboda idan yaro ya dawo wani irin lokaci za su iya shina cewa ya shiga wani guri ne daban ko kuma ta shiga wani guri daban. Kuma kaman da nace, iyaye su dinga ziyartar makarantu ba tare da sun ga yaran su ranan da za su zo ba. Za su iya zuwa wannan satin ranan Talata, su bari ko bayan sati biyu su zo ranar Litinin ko kuma ranar Juma'a ko kuma ranar Alhamis, ba za su zo da safe ba, za su iya zuwa ko da rana kamar karfe 10 ko 11 su bincika su gani.
Malam, barka da zuwa. Kana iya ka gabatar da kanka da kuma sunanka, sunan jami'an da kake karatu.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Baba Sadu Ibrahim ne, dan makaranta ne a kasan Kamaru, tashashin Bonaberry. Suna makaranta na AEC Aqua NCC University de la Cote, kuma shashin da nake a school, course din da nake a school shine banking and finance. Matsalolin da aka ake fuskanta kenan a makarantar ne yanzu secondary kamar university, naji na gani a news abin da ya faru. Wannan ba yan ce school bane, shi da abokanin da su yaran matan, inda yara mazan da suke samu kama abokane da kuma abinda su shame je ke nuna musu, ba wai idan da suka ce wai sukulu za su yi sukulu, amma sun ci za su bi wani hanya daban da su ga ya fi sukulu, shi sa su suka bi wannan hanya.
Sanin cewa uwa ita ce makaranta, kuma yanayi da take ɗaukan ɗawainiyan yara har su kai inda suke, da kuma mafi akasari ita ce take ba da tarbiyya mafi yawa, saboda shi mahaifi baya da ya fita nema, amma ita uwa ita ce take tare da yaran. To a yanzu a tafiyar da ake, sai ana gani kamar cewa iyaye mata suna sakaci da tarbiyyan yara. Shin mai zaka iya ka faɗa game da hakan? Saboda kamar yadda ake faɗan cewa duk abin da yaro yayi, wato kamar yanayi ne na tarbiyya da ita mahaifiyar take yi mai, saboda yake zuwa yin ire-iren waɗannan abubuwan kuma a makaranta da sauransu. Shin zaka amince da wannan zargi da ake wa iyaye mata?
Ban yarda da zargin da ake wa iyaye mata ba, saboda domin su ma suna yin nasu kokarin ba su tarbiyyan gida yadda za su rayu da mutane a waje. Amma abin da zan iya faɗa, yadda za su yi a su kula da yaran su na magana makaranta, idan yaro ya dawo daga makaranta su riƙa tambaya me ya faru a sukulu, me ya yi dami yaro, domin su san abin da yaro yake fuskanta a makaranta. Domin idan ba su tambaya ba, yaro kullum idan ya zo ba zai nemi ya gaya wa iyaye ba, saboda domin iyaye ba su tambaya. Amma idan har iyaye suna tambaya, yaro zai rika bude kansa yana gaya wa iyayensa abin da yake damunsa bangaren makaranta da bangaren rayuwa kuma a wannan lokacin ita uwa za ta iya tana fadan nata experiment din ita da ta samu tana yarinya kuma abin da ta nata experience din kuma da ta samu a makaranta shine nawa magana ran yan bayan.
A matsayinka na dalibi, wata shawara ne zaka iya ka bada wa dalibai maza da mata?
Shawaran da zan iya ba wa dalibai shine su maida hankali a makaranta, abin da ya kawo su yi su tashi a kai na dan lokaci guda ne. Idan shekara uku ne za su yi shekara uku, idan biyar ne za su yi biyar, kuma idan suka gama za su samu yin abin da duk za su iya su yi a wannan lokacin, suna da duk libatin su. Amma a yanzu su yi concentrate a maganar makarantar su, kada a ruɗe su da waɗansu abubuwan duniya, su kauce wa maganar su kullum.
Hajiya Maimuna Abdullahi, barka da zuwa, fatan kina nan cikin ƙoshin lafiya. A yar jarida, amma yau dai za mu yi magana da ke a matsayin uwa, saboda ainihi kamar yadda kika ji shimfiɗar da na yi, baɗala ya yawaita a wato makarantun boko, wanda ya kai ga waɗannan yaran sun yi baɗala har suka yayaɗa a shafukan sada zumunta. Mun san ke ma kin ga wannan bidiyon ɗin, me zaki iya faɗa a kai?
Wa alaikumu salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hajiya Maimunatu Sado, na gode da gayyatata a cikin wannan batu mai matuƙar mahimmanci. Wannan ni abin da zan fara faɗa a kan wannan batun shine laifi zan fara ba ma iyaye mu mata, musamman domin zaki ga cewa tarbiyya aka ce uwa ce. Aka ce idan ka auro mace ta gari, to za ka haifi ‘ya’ya na gari. Kon da yake Hausawa na cewa ka haifi ɗa baka haifi halinsa ba, amma a wasu lokutan da dama mu muke ɓata ‘ya’yanmu, ba mu san cewa ɓata su muke yi ba. Yarinya ce za ki ga shekaru 12 za ɗauki waya, ke uwa za ki ɗauki waya ki bata. Shekara 15 tana hira ma ba za ki duba ki ga menene a cikin wannan mai take yi a cikin wayanta ba, kuma ke kika saya da kuɗinki kika bata. Wannan yana nunin kenan, wato ke kika sayi ta yi abin da ta ga dama da shi. To kin ga hakan bai dace ba, shi sa na fara ba ma iyaye mata. Na biyun kuma za ki ga cewa idan ta kawo irin shekaru 17-18 tana jinta a matsayin inda take nan ta girma, za ta iya maran kowane irin waya a hannunta za ta rike. To a wannan lokacin ke uwa baki da accent shiga wannan wayan tata, ki ga me take yi. Ba za mu ce ‘ya’yanmu sun tafi makaranta za mu ɗora wa malaman makarantu ba kaɗai, a’a, dole su a makaranta suna yi, mu ma za mu yi a gida idan suka dawo. To idan kika bari, za ki ga cewa ba yadda za a yi ‘yarki ko ɗanki ya yi tarbiyya, ya samu tarbiyya mai kyau. To shi ya sa na ba mai wannan laifi, ba zan ba wa malaman makaranta ba, domin suna iya ƙoƙarinsu na ganin cewa ‘ya’yanmu sun samu ilimi, ‘ya’yanmu sun zama ‘ya’ya na gari da sauransu, domin yawancin lokuta da su suke zama. To amma idan sun dawo gida, me ya kamata mu yi? Dole ne za mu binciki jakunkunansu na makaranta. Ba tare da sun sani ba fa za mu binciki waɗannan jakunkunan ba, za mu bincika. Idan waya ce, za mu binciki wayan nan mu duba mu gani, domin idan ta san cewa tana abubuwa ce, ko kuma ta san cewa uwarta za ta binciki wayarta ko kuma jakarta, wallahi wasu abubuwan ba za ta iya ta yi a cikin wayanta ba, ko kuma ta iya hatta wallafa. Ta san ko kuma idan uwarta ta gani ko mahaifinta ya gani, zai bata rai, zai bata mata rai. To kin ga shi yasa ni nake ce a wannan lokacin gaskiya mu muke bata, sai mu ga cewa ai so ne, duk abin da ɗanmu yake so dole mu so. Ba dole bane, akwai wasu abubuwan din da ba za a iya ba. Yanzu ni haka ina da ‘ya mai shekara 18, bata da waya a koda yaushe, kuma bincikan ɗakin lungu, ɗakin su mutu nake yi, ina bincikan jakanta, koda na ga kuɗi zan tambayeta ta ina wannan kuɗin ya shigo. to ita a yanzu tana ganin kaman ba a so kuma ba hakan bane duk yana daga cikin su wanda dan misali na dauka akan wannan abin da ya addabe mu gaskiya batala kan sai a hankali
an samu wasu iyayen da suke nuna kin amincewar su da zargi da ake yi a gare su saboda suka ce su suna iya bakin kokarin su wajen ainihi bada tarbiyya suna danganta wani lokacin abin da yanayin muhalli da ko kuma wasu kawaye da yaran su ko abokane da suke samu a makaranta me zaki iya cewa game da hakan
eto ai dole suke amincewa kin san idan an kama ka da abu ko da barawo ne gashi amma zai ce a'a ba haka bane shi yasa dole za su daura wannan laifin akan maluman makaranta da kuma kawaye da abokane to kaman da nayi magana nace idan har kina saka idanu akan ƴaƴanki wani abin zai iya zo miki da sauki za su yi amma ba za ta taba wallafa ko kuma duniya ba za su taba gani ba kin fahimci magana na ba za a taba ganiya ba domin me yasa ana yi suna yi da tsoro suna yi da tsoro to amma idan an riga an sake musu ba a lura da su za su ce ahab ai ko da ma iyaye na sun gane me za su yi mini ba abin da za su yi ko kuma za su yi fada ne kawai hakan nan na dan wani lokaci ya wuce to kin ga shi yasa nake ce miki ni kan iyaye nake dora ma wa wannan laifin domin zaki ga ƴaƴan mu a yau ba su tsoron maluman makarantar su zaki ga cewa dalibi ne zai daki malamin makaranta domin wasu abubuwan su lokutan kuma zaki ga zan iya ce miki na laifin malaman makarantu ne domin zaki ga wani malamin makarantar shi yake bata yarinya yace da ita yana sunta to kin ga wannan kuma daban amma idan kina jin irki a jiki kina fada mata maganganu idan wani malami yazo ya ce miki kaza ki ce mishi ke ba abin da ya kai ki bane makaranta ne ya kai ki neman ilimi ne ya kai ki makaranta to ina ganin shi a samu dacewa a samu tarbiyya mai kyau
yanzu shin ke kina gani cewa a wannan tafiyar ana iya a samu mafita kuma idan haka ne ta wasu hanyoyi ne za a iya abi domin a samu wato mafita dangane da ainihin badala da ya yawaita a makarantun mu a nan kasar Kamaru
to a gaskiya abu ne mai kamar wuya domin me yasa aka ce itace tun tana danye ake tankwarawa to yanzu komai ya riga ya bushe kin ga abu ne mai kamar wuya amma idan har aka dage kuma za a iya a yi nasara a kai ta yaya musamman kamar wayoyin yanzu ya kamata a hana yara riƙe su to kin ga abu ne da nake ce zai iya yi wuya idan aka yi hakan nan da sa ido a koda yaushe ana iya samun a yi nasara a kai
to ma sauraron mu za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a inda muka tsaya sauraronmu yau dai za mu je kwalamarmu na mako. A yau dai Hajiya Zainabu za ta yi mana kayan kwalama ne wanda za ta yi mana dambun nono. To, ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda dai Hajiya Zainabu za ta yi wannan dambun nonon din.
Assalamu alaikum, Malama Maimunatu. Yana kawo muku ɗan abin kwaɗayi-kwaɗayi ne, ba abu mai yawa ba ne dai. Abin da zan ga muku duk engejin da zan yi aiki da shi. Shi ne ake kira da ake furan nono. Ga shi na ajiye gari na, gari da aka aikace shi. Ga nono mai gari, ga nono mai ruwa mai zaƙin nan, nono mai zaƙi. Da ke fita a cikin gongon. To, yanzu na samu duka kayayyaki na da kaya da abin ƙanshin da ake sassakawa a ciki duku-duku na a ajiye su ga su nan. Yan shi ne mai tukunyin soya ƙwai, in kunna wuta na, in zuba garin, ɗan soya garin ɗin. Bayan na soya ɗan soyi, shin ɗauki nono mai gari, madara mai gari, yan shi in zuba, in juya wutan ɗin. Juya ya haɗa kanshi sosai, yanshin ɗakin shi nono mai ruwa mai zaƙin nan, yanshin zuba a ciki, ina zuba na juyawa, zai dunkule haɗa kanshi sosai, zan juya in ga har ba komai a jikin tukunya ya dunkule kanshi da kyau, yanshin in cire in saka a gefe, bayan na saka a gefe. She murmula shi, ina yankan na murmula, ɗan daidai haka nan. Bayan na gama na murmula, yanshin ɗauki tukunya na da ruwa, shin zuban sa a wuta. Bayan ya tafasa, kwando, irin kwandon ƙarfin nan, yanshin saka a cikin tukunya. Bayan na gama murmula, shin zuba a ciki. Na zuba a ciki, shin rufe, ya nuna sosai, yanshin sauke. Bayan wannan amince da kayan ƙanshin na ana zuba kayan ƙanshi a ciki wajen haɗi ne ake zuba duka kayan ƙanshin nan ko kayan ƙanshi iri zaka zabi ƙanshin da kake so yanzu sai ka zuba duka dai akwai nana akwai na abarba duka dai kayan ƙanshin nan bayan ya dafu yanzu sai a cire shi ne furan nono ina kawo ƴan uwana mu duka dai mu karo akai. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To, kun ji dai yadda ainihin hirar ta kasance tare da wannan bakin nawa. To, masu sauraronmu a nan dai za mu naɗe taburmar wannan shiri sai wani mako kuma idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da sabon maudu'i. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maimunatu Sadu da wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni Julie Leathers Gresham ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.